إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه، عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai ne cikakken iko, wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na tara ga watan Safar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1441, wanda ya daidai da talata 8 ga watan Oktoba shekara ta 2019 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci, Masjidu Sani Dauda, wanda ke namba 39 Yakubu Avenue, daura da Galadima Road, Angwarini, GRA Kaduna, a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Muna ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka, I'tiqadul A'immatul Arba'a, wato kudirin magabata guda hudu na Ustaz Dr. Abdurrahman Al-Khumais hafizahullahu ta'ala. Wannan shine majalisi na 15 a karatun wannan littafi. Za mu tashi a shafi na 16, wato ƙarƙashin faƙara ta jimun, inda malam yake cewa aqwalul imami Abi Hanifa fil iman, zantuttukan da Nu'man bin Thabit al-Kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya faɗi dangane da imani. Saboda imani wato yana daga cikin rukunai na imani, ko guda nawa? Guda shida. Rukunan imani guda shida shine a hadithin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito da asabu kutubu sitta daga Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara yadda a gare sa, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Umar yake ba da labari muhalli shahid a ciki gaban hadithin shine faqal akhbirni anil iman. Mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam ya ce wa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa, ka bani labari akan imani. Wato menene imani? Me ake nufi da imani? Rukunanta da ababen da ta kunsa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa ya ce al-imanu, imani an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharri, yace imani shine kai imani da Allah shine na farko. An fahimci matsalan? Shi kuwa imani da Allah yana da rukunai guda hudu, shine yin imani akwai Allah, sai ka yadda akwai Allah, saboda akwai wa'anda ma ba su yadda da ni samuwar Allah ba, ba su yadda akwai Allah ba, Quraishawa ba su yadda da Allah ba. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, suka ce ai ba komai bane face rayuwar mu ta duniya, muna mutuwa muna rayuwa, amma babu abin da ke kashe mu zamani ne. Kaga kenan ba sai da me samuwar Allah ba. Shi sa Allah ya maida musu da martani, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, shin an halicce su ba tare da komai bane ko ko su ne masu yin halittar? Istifhamul inkari ne at-taqriri, Allah yayi kamar yadda malaman balaga suke fadi, bi ma'ana tambaya ce wanda amsar kowa a zuciyarsa ya san hakan ne, amma kuma Allah yana inkarin aikin da suka yi, saboda ai ba su yadda ba, sun ce ɗabi'a ce ta samar da su kuma ita take kashe su. To kaga wannan shine rukuni na farko. Rukuni na biyu, ka yadda da aikata-aikatan Allah, shine al-imanu bi rububiyyatillah. Na uku shine al-iman bi uluhiyyatillah, ka yadda Allah shi kadai tilo ya cancanci a bautata masa, babu wanda ya cancanci a bautata masa in ba Allah ba. Na hudu al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi al-ula, ka yi imani da sunayen Allah tsarkakakku da siffofinsa maɗaukaka, ka yi imani da sunayen Allah mafi kyawu wanda Allah ya tattale su ya ajiye su ga bayinsa, idan suka kaɗaita shi da wa'annan sunayen, suka kira shi da wa'annan sunayen, suka bautata masa, suka kaɗaita shi, suka roƙe shi, Allah zai biya musu buƙatan rayuwarsu duniya da lahira. Sannan da siffofinsa wanda babu wanda ya kama da shi. To kaga wannan shine rukuni na yin imani da Allah. Sai ce wa mala'ikatihi, ko sai kai imani da mala'ikun Allah jumlatan wa tafsilan, sai kai imani da mala'ikun Allah a dunkule, su ne babu wanda ya san iyakansu sai Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dhikra lil bashar, babu wanda ya san rundunan ubangijinka in ba shi Allah kadai karan kansa ba. Tunda Allah ya halicci baitul ma'mura, akwai mala'iku 70,000 suna shiga su bautata wa Allah, idan sun tafi suna ba sa dawowa. Tunda Allah ya halicci sama, aka halicci baitul ma'mura, Allah ya halicci wannan mala'ikun kowanne kowace rana har zuwa yau, duk wanda ya zan mala'iku 70,000 da suka shiga sun tafi kenan, sai dai wa'ansu 70,000 sun shigo. Manzo Allah kuwa sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Abu Huraira yace afati sama wa hiya ahqqu an taqut ma fiha mawdi'u qadamin illa wa fihi masjida malakun yazdu lillahi ta'ala, sama na kugi kuma ta cancanci ta yi kugi, babu wuri a sama daidai da tafin kafa face akwai mala'ika yana yi wa Allah bauta. Kaga babu wanda ya san adadinsu. Wa tafsilan, da kuma a rarrabe waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sunayensu da wanda nafsi na Qur'ani ya gaya mana, irin su Jibrila, Mikala, ko Israfil, ko Malakul Maut, Malik, duk wa'annan nasi ya zo da Malakul Jibal da sauransu. Ina fata an gane, amma a zara'ilu bai zo a Qur'ani ba, kuma bai zo a sunna ingantacciya ba. babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ingantacciya da ta tabbata a gare shi kira mala'ika mutuwa da sunan azra'ilu sannan kuma babu hadisi ingantacce da ya kira mala'ikan da ke gadin aljanna da suna ribwan duk hadisan rubabbu ne hadisai ne na ƙarya na kage aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane hadisi ne da yazo yace khazinu aljanna mai gadin aljanna yace ati babul janna wa astaftihu zan zo kofan aljanna sai in nemi abu da mun kofa fa yuqalu man sai ace wane ne fa aqulu muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce sai na ce ni ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim sai mala'ikan dake gadin kofar aljanna yace daman Allah yace kada in bude wa kowa kai ne farko wanda zai shiga kuma al'umman ka ne na farko mu ne na karshe mu ne kuma na farkon shiga aljanna sai mun riga kowace al'umma shiga aljanna saboda kowace al'umma za ta shiga aljanna ne tare da annabinta to mu ne muka zo na karshe amma mu ne zamu fara shiga aljanna ina fata an gane wa kutubihi da littattafansa at-taura zabura injila suhuf ibrahima wa musa sannan wa rusulihi da kuma manzanninsa mala'ikun da manzannin Allah jumlatan wa tafsilan adunkule da kuma a fayyace adunkule babu wanda ya san adadin su sai Allah a rarrabe Allah ya ambata mana 25 a cikin Qur'ani Allah ce wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsusum alayk tabbas mun aiko da manzanni gabaninka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai wanda muka baka labarin su daga cikin su akwai wanda bamu baka labarin su ba wanda ya san su cewa sai Allah sai dai an samu wani hadisi daga Jami'u Tirmidhi da Sunani Abi Dawud da Nasa'i wanda yazo akan cewa adadin annabawa da manzanni 316 wata 17 wata 18 wata 19 sai dai hadisin bai inganta ba hadisi ne malaman hadisi sun yi ittifaki cewa hadisin nan bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka babu wanda ya san adadin su sai Allah Allah ne ya ce fa mun sanar da kai wasu kuma ba mu sanar da kai ba to ta ina manzo Allah zai san adadin su tunda ba sanar da shi ba ta ina zai san su ina fata an gane to wannan yin imani da su kenan jumlatan wa tafsila wal yawmil akhir daranan lahira kiyama gaskiya ce shi sa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da yazo yana karanta surati az-zariyat sai fashe da kuka waz-zariyati zarwa fal-hamilati wiqra fal-jariyati yusra sai fashe da kuka sai ya Allah ba sai ka rantsi ba za mu yarda da kai saboda Allah ne ke rantsuwa shi ne yake kuka yake cewa ya Allah ba sai ka rantsi ba za mu yarda da kai ya Allah ko ba ka rantsi ba mun yarda da kai ya Ubangiji saboda Allah ce fa wa rabbis samai wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tanfikhun Allah ce na rantsi da Ubangijin sammai da ƙasai kiyaman nan fa gaskiya ce kamar yanda kuke magana tabbas zai abu kaga wal yawmil akhir kenan ko sai ce wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharri kai imani da kaddara alkhairin sa da sharrin sa daga waye Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan sune imani gabaki da to rukunin imani kaga akwai daga ciki shahadatani shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to shine malam yake cewa qala imamu abu hanifa
نعمان بن ثابت الكوفي الله يجزيه صدر رحمه يا شي والايمان هو الاقرار والتصديق ان انت ايماني هو الاقرار شيني تبتروا والتصديق دكما غسكتاوا wannan ta'arifin imani lugatan kenan kamar yanda Allah madaukaki yake fadi dangane da ikhwatu yusuf ɗan uwan annabi yusuf lokacin da suka dawo wurin baban su da yamma da daddare suna kuka suna cewa inna ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متائنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قالت يا أبانا يا كيف أبانا إنا ذهبنا مو من تفي نستبق منا رجي رجي منا قدو منا قدو أكان مدجونا وتركنا يوسف عند متائنا مكبر النبي يوسف أورم كاي يتم فأكله الذئب سيكر كيتي يزو يتنيش تنا مومن جي منا غجا غجا فكانم إرم واساد أكي دجونا سيسك شي وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين كي باني جسك تامو باني كودا دا جسك مكي واتو دا من كرياتي تو كاغا ما انار ايماني احرش اللارب تي التصديق شيني جسك تاوا شيني ومن يؤمن بالله يهدي قلبه عبد الله الان عباس يفسر وانن آية da imani da kaddara imani kuwa ina ke a zuciya ko tasdiq kenan ko kenan wa man yu'min billahi duk wanda yayi imani da Allah ya haje kalba Allah zai shiryar da shi zai shiryar da zuciyarsa bi ma'ana duk wanda yayi imani da kaddara da dadinta da dacinta duk yanda yazo masa yayi imani da Allah to ya haje kalba Allah zai shiryar da zuciyarsa ba zai halaka ba kaga tasdiq yazo anan kin to imamu abu hanifa ya bada wannan ta'arifi na imani cewa tabbatarwa ne a zuciya kuma gaskatawa ne a zuciya wannan yana daga cikin wato aqidar murji'awa ina fata an gane duk da su murji'awa sun rabu kashi 12 a cikin 12 nan akwai murji'atu abi hanifata akwai murji'an abu hanifa kamar yanda asalin tasirin malamin sa yasa abu hanifa yake furuci da wannan magana waye malamin sa shine hammad ibn abi sulaiman kamar yanda imamu abu hanifa yake fadi yanda imamu al-harawi ya kawo sa a cikin littafin sa zammul kalam cewa Abu Hanifa yace da na kai matsayin duk inda na wuce ana nuna ni wancan katafaran malami ne amma ba fa na musulunci ba malami a ilmul kalam malami akan falsafanci wani filosofi ne ina fata an gane yace duk inda na girma sai an nuna ni yace wata rana sai wata mata ta zo min tana min tabbaya kuma ni a lokacin ina zama a kusa da majalisin Hammad ibn Abi Sulaiman a masallaci a garin Kufa masallaci kamar yadda wannan masallacin yake nan can karshe Hammad ibn Abi Sulaiman nan Abu Hanifa yana karantar da dalibansa shikenan sai matan ta zo tunda ana nuna shi ana cewa wancan katafaran malami ne sai ta ce mai mutum ne yake da mata yana so ya sake ta irin saki na sunna ya zai sake ta Abu Hanifa yace saboda na shagaltu da ilmul kalam yace wallahi ni na rasa amsan da zan iya bata saboda ilmul kalam ba ilimi bane na addini ilimi ne na girkawa, abinda malam Bahaushe ke kira girkawa, Greek kenan ko, Greek oikos, garin da ake kira yau Macedonia a yau. Ina fata an gane su ne girkawa ko? To ilimin wa'annan mutanen kuma a ciki su ne philosophers din su, Aristotle da malaminsa Socrates. Ina fata an gane. To saboda haka wannan ilimin aka tarjama shi da yaren Greek zuwa Larabci, su kuma sai suka dauka suka koya. To yanzu idan mutum ya wato ilimi ne da ake koya mutum jayayya, baki ka mai da shi fari, fari ka mai da shi me baki, kuma ka sa mutane su yadda da haka, wato duk wani abu ba za ka yadda da shi ba sai ka yi amfani da kwakwalwarka, in ya ci karo da kwakwalwarka za ka watsar da shi. Daman shi ne asalinsa, shi ne yake da alaka da psychology ko? Duk da wani zai iya cewa to ai yanzu akwai educational psychology, akwai Islamic psychology, akwai waye psychology, duka dai duk abinda ake aika kwakwalwa ne ake amfani da shi. To asali yana da tushe ne daga waɗannan mutanen. Shi Aristotle bai yadda da Allah ba, Socrates ma bai yadda akwai Allah ba. Ina fata an gane theory din su shine yanzu mutane ake dauka wayewa. Su kuma wannan mutanen sun zo tun kafin zuwan Annabi Isa da shekara 400. Wanne ne wayewa, na manzo Allah ko nasu? Nasu ko na manzo Allah? Na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma mutane sun maida nasu shine wayewa. Me yasa an tambaye ka na manzo Allah shine wayewa? Saboda shi daidai da zamaninmu ko? Sa'annan kuma shi ne wahayi ko? Sa'annan kuma shi ne wanda yake tafiya da duk wani lokaci. To amma sai mutane suka watsar da wancan sai suka ɗauki wancan, shi ne daidai a wurinsu. Kaga wannan ba daidai ba ne, Allah ya shirya da ku. To saboda haka sai ya tasirance da wannan ilimi. Abu Hanifa ce sai na ce mata kin ga wancan malamin Hammad ibn Abi Sulaiman, je ki tambaye shi. In kika tambaye shi amsan da ya baki, kakki tafi ki dawo ki gaya min. Ta matan da ta biyo sai ta ce ta malamin kuma da kuke kururuta ashe bai san komai ba ko ba haka ba, tunda duk inda ya wuce ana cewa malami ne ko? Ta ce ashe malamin ku da kuke kururuta bai san komai ba. Ya ce dalilin wannan maganar matan, sai na kakkaɓe takalmata sai na ce wa ɗalibaina, in ji Abu Hanifa, la hajata li al-yawm bi ilmi al-kalam, kai jama'a bani da buƙatar ilmi al-kalam. Fa jalastu ila Hammadin, yace sai na je na koma gaban Hammad ibn Abi Sulaiman sai na koyi ilimi. To Hammad ibn Abi Sulaiman shine farkon mutumin da yace imani furuci ne da kuduri banda aiki. Ka san kuwa dalibi yana tasiri da me malaminsa a wajen sulukin malamin, a wajen maganan malamin, sa'annan a wajen gaskiyan malamin, sa'annan a wajen tsoron Allah malamin, sannan a wajen mu'amalan malamin ɗalibi kan yi tasiri. Me yasa muka ji sahabban manzo Allah, ana labarin sai ka ji kaman me ba mutane bane ko? Saboda waye malamin su? Wannan yana nuna maka girman wa malamin su ko? Irin imanin da malamin su yake da shi, wannan ke nuna musu. Wato imaninsu ke nuna irin imanin malaminsu, saboda yadda suka sadaukar da rayukansu, Allah kuma ke ta nuna wa'ansu ababai ta karkashinsu. Wani yana nuna muka girman tarbiyyar da suka samu a wajen wanda suka samu. To ɗalibi ana gane waye ɗalibi ne, malami ta hannun ɗalibi. Idan ɗalibi mutumin kirki ne, yana da kulawa da dokokin Allah, yana da tsoron Allah, to ka bincika za ka ga malaminsa mahaifi. In kuwa ɗalibi ya zama mutumin banza, baya tsoron Allah, zai iya wa kowa sharri ta kan wani abu nasa ko wani abu na zuciya, ya taɓa wani ya taɓa wani, to ka sani cewa haka ɗalibansa za su kasance mutane wanda ba su da tsoron Allah. Ina fata an gane. Idan ya zama macuci, sai kaga daliban da ke karkashin sa su ma ne sai sun zama macuta irin sa. Shi sa ya tabbata daga Hassan al-Basri da Muhammad bin Hassan da Muhammad bin Sirin, kamar yanda Ahmad Dr. Ahmad Umar Bazmul ya kawo shi a cikin littafin sa, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, lallai wannan al'amari na ilimin hadisi isnadi addini ne, ku duba a hannun wa za ku karba addininku. Kakka zo ka karba addininka a wajen mutumin banza, kai ma sai ka zama mai mutumin banza irinsa, saboda tasiri na mu'amala da kuma ilimin malami yakan tasirantu a zuciyar ɗalibi, saboda kodayaushe ɗalibi yana ƙoƙarin koyi da me malamansa. To in malamin mutumin banza ne, shi ma zai zama ne mutumin banza. In malaminsa mutumin kirki ne, zai dinga ƙoƙarin ne zama mutumin kirki irin malaminsa. Ina fata an gane. To abin da ya faru da Imamu Abu Hanifa kenan, ya samu matsala a aƙidarsa. Shi kenan shi ma sai ya koyi ilimi a hannun Hammad ibn Abi Sulaiman. Kuma Hammad ibn Abi Sulaiman ana kiransa murji'atul fuqaha. Wato malami ne, faqihi ne, amma yana da aqidar murji'awa. Su waye murji'awa? Su ne wanda suke fifita bangare na lada akan bangare na uku ba. Wato sun fi karkata zuwa ga bangare na samun lada akan bangare na azaba ba ruwansu. Wato maganar su shine, duk mutumin da yace yayi imani, ko da yana zina, yana cata, yana ha'inci, yana fasikanci, yana duk wani abu na yaudara, su a wurin su imaninsa daidai ne, bai taba imaninsa ba, kuma in ya mutu haka darajar zai shiga aljanna. Akwai matsala ko babu? Akwai matsala ko? Yawwa. Saboda haka su sun fi ba da na wato ƙarfi a ɓangaren lada. Wato kenan duk dai inda za ka yi lada, tunda dai kai musulmi ne, kawai kai musulmi ne, duk wani saɓon Allah da za ka yi bai taɓa imaninka ba, shi ne la yadhurru ma'al imani dhanbun, babu wani laifi da ke taɓa ko ke cutar da imaninka. Kaga akwai matsala ko? Allah ya sa mu dace. To malam ya ci gaba da cewa, wa qala Imamu Abu Hanifa ya ce, al-imanu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wal iqraru wahdahu la yakunu imanan. Imamu Abu Hanifa ya ce, al-imanu iqrarun bil lisan, kaga shi imani furuci ne da harshe, wa tasdiqun bil jinan, gaskatawa da zuciya. Ina fata an gane. Tasdiqun bil jinan, gaskatawa na zuciya, wal iqraru wahdahu, yadda kadai, la yakunu imanan, baya sa mutum ya zama mumini. Kaga nan ya cire maka abu wato talib a ciki. Abu Talib a zuciyarsa ya yadda da Annabi Muhammad annabi ne, saboda tun lokacin da ya dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaro, ya kai shi Sham ko ya hadu da Buhaira, wannan malami daga cikin malaman Yahudawa, ya ga girgije na bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai inuwa, kuma ya ga manzo Allah ya zauna a wajen wata itaciya, gindin wata itaciya, a ka'ida tunda Allah ya nufi wannan itaciyar babu wanda ke zama a jikinta sai annabin Allah. Ina fata an gane. Duk wanda ka ga yazo ya zauna a wurin zaka ga annabin Allah ne. Da ya ga manzo Allah sai ce, lallai wannan yaron shine annabin ƙarshe. Kaga Abu Talib ya yadda ko bai yadda ba? Kaga ya ji a bakin wa wani wanda ba ma Balarabe ba, ba Yahudi, sai ce, ina jiye maka tsoron kada Yahudawa su ga yaron nan, saboda hasadan cewa ba a cikinsu yake ba, su kashe shi kamar da shi gida. shi ma da kansa yace wala kad alimtu anna dina muhammadin dina haqq, yace ni fa tabbas na san cewa addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine addinin gaskiya, laula malamata lasurtu mri'an minhum, ba dan zargi ba ni ma da ɗaya daga cikin su ne. Kaga kenan yadda da addini a zuciya baya sa mutum ya zama ne musulmi, sai yayi ne sai yayi furuci, bayan furuci kuma sai yayi ne aiki. Amma shi bazara wannan magana malam ya dauko shi ne a cikin kitabul wasiya ma'a sharhiha shafi na biyu. Malam yace wa naqalahu at-tahawi an abi hanifata wa sahibaihi, yace ya naqalto wannan maganar har ila yau daga Abu Hanifa shi karan kansa Nu'man bin Thabit al-Kufi Allah ya ji kansa da rahama, da kuma dalibansa guda biyu Muhammad bin Hassan al-Shaybani da al-Qadi Abu Yusuf. Ina fata an gane Yaqub bin Ibrahim. To shine malam yake cewa wannan maganan ya dauko shi a cikin aqidat at-tahawiyya ma'a sharhiha shafi na 360. Wa qala Abu Hanifata, Imam Abu Hanifa har ila yau yace wal imanu la yazidu wa la yanqus, imani baya karuwa baya raguwa. Kaga nan ya saba wa ahli sunna, saboda akwai nassi na hadisi qarara da nassi na ayoyi dake nuna karuwan imani da kuma raguwarsa. Misali Allah madaukaki ya faɗi dangane da ashabul kahfi inda yake yabansu, sai ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, yace su fa ashabul kahfin nan matasa ne, yara ne matasa, amanu bi rabbihim sun yi imani da ubangijinsu, sai Allah ce wa zidnahum huda, sai muka ƙara musu shiriya. Kaga sai nuna me imani na me yana karuwa, to duk abinda kuwa zai karu dole me zai iya raguwa, haka ne wannan kenan. Wa yazdada alladhina amanu imanan ma imani, Allah ce waɗanda suka yi imani ya ƙara musu imani tare da imaninsu. Kaga sai nuna me imani na me yana ƙaruwa, ko ayoyi a wannan babin suna da yawa. Idan ka koma hadisi, hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito sa, wanda dalilin hadisin Imam al-Baihaqi ya rubuta shu'abul iman nasa, shine al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba, wa fi riwayatin al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq wal haya'u min al-iman. Kago ne ya kawo ta'rifin imani a wajen ahli sunnah wal jama'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba, imani yanki ɗaya biyu har 60 kai ne. A wata ruwaya yace yanki 70 kai ne. A'laha qululuwar imani qawlu la ilaha illa Allah, shine mutun yace la ilaha illa Allah, kaga furuci kenan ko ɗaya kenan. Sai yace wa imatatul adha 'ani at-tariq, da kuma kawar da cuta daga hanya, ka gane aiki kenan ko. Sai ce wal haya'u min al iman, sannan kunya wani yanki ne na imani, kaga kunya a zuciya yake. Kaga yanzu an samu qaulul lisan i'tiqadul qalb ko, sannan aka samu ne amalu bil arkan, kaga an samu ta'rifin imani da ahli sunnati wal jama'a suka yi. Amma Imam Abu Hanifa sai yace imani baya karuwa baya raguwa, wannan kuma kuskure ne daga gare sa, saboda tasirin zamansa da malamin sa Hammad ibn Abi Sulaiman sai ya kasance shi ma ya ginu da aqidar murji'awa ta yanda shi ma bai sani ba. Ina fata an gane wannan magana mala ya dauko sani a cikin kitabul wasiya ma'a sharhiha shafi na uku. Qultu malan yace sai nace wa kenan ustaz doktor Abdurrahman al-Khamis aw Khumais shi nake magana yanzu yace qawluhu fi adam ziyadati al-iman wa nuqsani yace maganan da furucin da imamu Abu Hanifa yayi akan rashin karuwan imani da raguwarsa wa qawluhu fi musamma al-iman da kuma maganar da yayi akan menene ake nufi da imani wa annahu tasdiqun bil jinan wa iqrarun bil lisan cewa imani gaskatawa ne da na zuci da kuma furuci na harshe ko kuma tabbatarwa na harshe wa anna al-amala kharijun an haqiqati al-iman cewa aiki ya fita daga haqiqanin imani qawluhu hadha malan yace wannan maganan da ya furuta huwa al-fariq bayna aqidati al-imam abi hanifata fi al-iman wa bayna aqidati sa'ir a'immati al-islam malik wa shafi'i wa ahmad wa ishaq wa al-bukhari wa ghayrihim wal haqq ma'ahum malan yace wannan furucin da ya fito daga imam abu hanifa fariqun al-fariq bayna aqidati al-imam abi hanifa shine bambanci tsakanin aqidan Abu Hanifa fil iman a wajen imani wa bayna aqidatu sa'iri a'immatil islam da sauran jagorori na musulunci anan aka saya bamban da Abu Hanifa dukkan su sun ce imani furuci ne da kuduri a zuciya da aiki shi kuma ya ce furuci ne da kuduri banda aiki dalilin tasirin wa zama da malamin sa ina fata an gane sai malan yace Malik da Imam Malik wa Shafi'i da Imam Shafi'i wa Ahmad da Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaq da Ishaq bin Rahuya Imam al-Nisabur wal Bukhari da kuma Imam al-Bukhari wa ghayrihim da wanansu wal haqq ma'ahum kuma gaskiya yana tare da wa'annan malaman da muka ji sunayensu su ne suke daidai Imam Abu Hanifa yayi kuskure anan saboda yanda ya kasa imani ya saba wa yanda manzo Allah ya karantar da al'ummansa yanda ya karantar da sahabbai yanda sahabbai suka karantar da tabi'ai yanda tabi'ai suka karantar da atba'ut tabi'ina saboda haka shi ma kuskuren da ya samu tasirin zama da malaminsa malaminsa ma haka yake fadi to tunda malaminsa na fadi shi ma sai ci gaba da ne fadi akan haka sai malan yace wa qawlu abi hanifata maganar da imam abu hanifa ya fadi mujanibul lisawab ya saba wa daidai wa huwa ma'jurun fil halain sai malan yace amma fa zai samu lada a hali guda biyu wani irin hali ne guda biyu shine yayi ijtihadi sai ya kuskure ina fata an gane to zai samu ladan ijtihadin da yayi ina fata an gane amma yayi kuskure to ni da kai da muka gano cewa wannan furucin da yayi ba daidai bane ba za mu ce tunda bijimi ne daga cikin bijiman malaman musulunci yayi wannan furuci za mu rike maganarsa a matsayin dalili sai mu ajje anan Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ji kansa da rahama amma anan ba za mu bi shi ba me yasa saboda ya saba wa asali wanne ne asali shine wanda manzo Allah ya zo mana da shi amma yanzu madaran to dan mun kifin maganar sa wannan ya sa a furuta a ce ko mun rena shi a'a ina fata an gane ai mun bi ma karatun sa ne ai da man ya ce idan kun samu hadisi ya inganta kuma magana na ya ci karo da hadisin ku bi hadisin to yanzu mun bi maganar da manzo Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam sai muka ajje maganar Abu Hanifa mun bi karantarwan Abu Hanifa kuma mun bi karantarwan wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane an fahimci wannan matsalar yawa sai malan yace wa qad zakara ibn Abdul Barr وابن أبي العز ما يشعر أن أبا حنيفة رجع عن قوله والله أعلم يتي حقيقة ابن عبد البر يا أنبتة أتكلم للتافن سأ التمهيد شرهن ديه وموطى مالك دكوما ابن أبي عز أتكلم شرهن ديه وأكيدة الطحاوية ما يشعر أن أبا حنيفة أبن لكي نونتي وللي أبو حنيفة رجع عن قوله يا توبة دقوا النمبة تور والله أعلم ما لن يتي ألا شيني ما في سني وأن ما لمن سنة سربك شيني أقول وأن سك باش أذري تيوا إمام أبو حنيفة يا توبة يا بروا النمبة تور يا كوما إرم فتور دا إمام مالك دا إمام شافعي دا إمام أحمد da Ishaq bin Rahuya da kuma su Imam al-Bukhari da sauran manya-manyan malaman musulunci suka bada fatawa akai irin su shine Ibn Abdul Barr da kuma Ibn Abi Is suna daga cikin wanda suka bashi uzuri akwai kuma sauran malamai ba su bashi uzuri ba sun ce nan yayi kuskure a wannan gabar tunda a cikin kasakasan murji'awa akwai murji'ar da ake dangana ta zuwa gare shi shi Abu Hanifa ana kiranta murji'atu abi hanifata wannan sai nuna kenan bai tuba ba ya je yi kuskure haka wa'ansu daga cikin malaman sunna a suka dauka to mu sai mu dauke shi a mafi kyau ko cewa ya tuba ina fata an gani ya bar wannan fatawa saboda haka ya dawo ya bi abinda sauran malamai na sunna suke akai imma muqaddara yayi kuskuren ne yana da lada dan ba da ganganye ba ina fata an gane tasirin zama da wa malamin sa ne yasa yake ba da wannan fatawar amma ji matsalan to wannan shine bayanin da malamin ya koro shi yake wannan bayanin ya dauko sa ne a cikin at-tamhid libn abdul bar shata wato mujalladi na 9 shafi na 247 haka kuma ya zo a cikin sharh al-aqidah as-sahawiyyah shafi na 395 to wannan shine gabar da ya kamata mu kwana akai idan Allah ya raya mu insha Allah a majalisi na gaba sai mu tashi akan wato sabon gaba wanda malam ya kawo mana anan zantutukan Imam Abu Hanifa akan sahabbai ni Imam Abu Hanifa ya fadi akan sahabbai shin ya kare mutuncin sahabbai ne ya fadi irin abin da ahlus sunna ke fadi ko ko ya fada akasin haka zamu ji cewa aqidan Abu Hanifa akan sahabbai baya zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata anan gaban ya kamata mu tsaya insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik in akwai mai tambaya to shi kenan in kuma babu insha Allah zamu rufe karatun ko insha Allah wa alaikum assalam na'am ganganci kuskure shine kai abu baka san cewa wannan abun ba daidai bane kai a iya tunanin ka shine daidai ina fata an gane shine kuskure ganganci kuwa shine ka san abun ba daidai bane kuma ka yi shi an gane wannan shine ake kira ganganci yawa shi kuma kuskure kana yin abun amma kai a iya sanin ka daidai kake yi sai daga baya a ce ma wannan abun ba daidai bane saboda ai Allah ya daga wa al'umma kafa akan irin wannan rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah kaka kama mu da laifin da muka yi akan mantuwa ko akan kuskure kai kana ganin ka man daidai ne kana yi sai daga baya sai zo bayyana gare ka wannan abun ba daidai bane to me ya kamata ka yi sai ka bari amma yanzu madalla haka abin yake shine bambancin daidai kuskure da ganganci shi wanda ke yin kuskure bai san cewa abun ba daidai bane kuma yana yi amma iya sanin sa yana ganin abun daidai ne shi kuma mai ganganci ya sani cewa abun ba daidai bane kuma yake yi kaga akwai bambanci ko yawa Allah ya samu dace wa alaikumus salam نعم حماد ابن ابي سليمان نعم تابعيني تابعيني سبودا ياي كراتو اوجن تابعي كافن تابعي اي سر ربك شيء اكوي الكبير اكوي الصغير تو ياي كراتو اهنن ابراهيم النخعي ابراهيم النخعي كو ببن تابعي شي كما ابراهيم النخعي طالبن عبد الله بن مسعود ني babban sahabin manzo Allah wanda yafi kowa sanin dalilin saukan aya a Qur'ani wanda shine gwamnan Kufa ina fata ka gane yawa kuma ala ramma ne makaranti ne gangaren ne eh wa alaikum assalam na'am na'am eh idan mutum yayi kuskure a wajen karatu sai aka mai gyara ina fata an gane to wajibi ne idan ya dawo wajen karatun sai ci jama'a ci bayanai da nayi ba daidai bane an samu wani daga cikin dalibai ko malami daga cikin malamai ya tsanka yadda ni maganan da na faɗi ba daidai bane saboda haka wanda yake daidai shine kaza da kaza da kaza da kaza da kaza na janye maganan nan da na faɗi wanda yake nan na faɗi kuma ya san waɗanda suke nan yanzu na faɗi amma ba sa nan ya gaya musu cewa wannan bayanin da nayi ba daidai bane kar su yi amfani da shi wannan shine ka'ida amma idan ya ki gyarawa ya kafu ya kuma an gyara mai kuma ya tabbata kuskure ne to ya zama girman kai ina fata an gane to wajibi ne wanda ya san cewa yayi ba daidai ba ya fito ya gaya wa jama'a cewa waje kaza fa wani kaza abin da ya fadi ba daidai bane shine gaskiyar magana ina fata an gane saboda amana ta ilimi wa alaikum assalam in a wurin da yake karatu ne ya fadi cewa wannan bayanin da aka yi jiya ba daidai bane ina fata an gane ba daidai bane tunda daman shi da ya kuskuren daman shi ake so ya gyara a tunda kuskure ne yana da uzuri in kuma aka ganar da shi kuma ya ki gyarawa to ya wuce ya fita daga kuskure ya koma ganganci to yanzu za a tsaya ne saboda kiyaye mutuncin addini ba shi ba saboda addinin ya fi shi ina fata an gane addinin ya fi shi saboda haka yanzu mutuncin addinin za a kiyaye ba shi ba an fahimci matsala Allah ya sa mu dace na gani shikenan ko eh babu laifi Allah ya ce wa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin haka muke fayyace ayoyin mu saboda tafarkin mutanen da suke mutanen banza ya bayyana ina fata an gane da daidai yadda bane cewa abun ba kuskure ba to kaga yana buƙatan ta'anni misali ya bada fatawa ne sai wani ya zo ya ce mai amma fatawan nan ba daidai bane aka kakkawo mai wasu dalilai sai ya ce shi bai gamsu da wannan dalilan ba kaga wannan akwai bambanci yayi tawakkufi kenan amma yanzu matsalan sai zuwa lokacin da wa'ansu dalilai suka tabbata gare shi cewa abin da ya faɗi ba daidai bane sai ya tarajui amma yanzu matsalan kuma kai da ka zo ba za ka ce ai tunda ka gaya mai za ka zo ka warware ba a'a sai ka yi kokari ka fahimtar da shi har ya gamsu in ya gamsu shi ya zo ya warware ina fata an gane daman shi ne a isar da saƙo an gane bambancin akwai bambancin ka gaya wa mutum bai gama gamsuwa da dalilanka ba ya yi tawakufi ya ce a'a ni wannan abin na yi tawakufi zan yi bincike a kai ya sha daban da kai kuma karkace za ka yi gaggawa ka ce za ka warware tunda yanzu sai ka bi shi a hankali in ya gano ka naƙasha shi ku tattauna har lokacin da ya gane yana ganewa shi kenan shi ya zo ya warware ina fata an gane wanda ya faɗi magana in ya zo ya warware ya fi tasiri a kan wani ya zo ya faɗi an gane yawwa kuma daman kai ba wai ka aibanta shi bane bukatarka buƙatar ka da man ya gane gaskiyar dan ya isar da ita ko sai aka samu kuskure to ka bari lokacin da ya gane yayi tawakkufi ya ce shi yayi tawakkufi sai ku yi bincike har lokacin da ya bayyana gare shi sai ya zo ya warware da kansa a ba zai yi tawakkufi ne ai zai yi tawakkufi ne in ya ci gaba da bada fatawa akai to ya nuna kenan girman kai ya shigo ya nuna baya son gaskiya to anan ne za a warware fatawar an gane abin yana da ka'ida wannan ka'ida ce a wajen ka'idojin da malaman usul suke amfani da shi to amma mafi galibin mu a yau ba mu amfani da wannan Allah Allah muke mu kuskurantar da malaman mu Allah Allah muke mu kuskurantar da abokan mu na ilimi daliban ilimi ko saboda a ce kai wani yana da bincike wani yana wannan ba daidai bane abu ne wanda ake bin shi a hankali ina fata an gane Allah ya sa mu dace na'am na'am idan malami ya bada fatawa cewa ana aure sama da guda hudu sai a tirce shi ina ya samu dalilin farko kenan ko abokansa dalibai ilimi ko malamai sai su tirce shi ina ka samu wannan dalilin a tattauna da shi ta yanda kila shubha ce ta shige shi ya ka tirce shi aka fahimtar da shi aka nuna mai kuskurensa sai a ce janye fatawar in yaki janye fatawar to wajibi ne kowane malami ya faɗi cewa fatawar da malam wani yake badawa a waje kaza akan kaza ba daidai bane kuma duk wanda ya ji kada ya yi amfani da ita ba mutum ne ba dukkan su wajibi ne su abin nan saboda me kiyaye addini ina fata an gane in ma akwai dama sai a hana shi ma ba da fatawa a wannan gari kwata-kwata a hana shi ba da fatawa saboda zai yi barna mai hukun gyara saboda hibban liddin kiyaye addini sai a hana shi fatawa a wannan garin in a wannan ƙauye ne a hana shi fatawa a ba da fatawa a wannan ƙauye wanda suke cewa me yasa suka musu ya nuna ba su san addini ba ai kiyaye mutunci saboda ai malami ne yana da tasiri a zukatan wa'ansu daga ciki akwai wani in ba shi ya faɗi ba duk duniya ba wanda zai gaya mai kuma ya gamsu ba daidai ba ne wannan ba sunna ba ce Allah ya shirye shi wannan ba daidai ba ne wajibin kenan a hana shi kenan kaga bannan ya fara naso kenan ko ya fara naso in aka ga shi ya yi biyar wani ma ba zai ce ne zai yi biyar ko wani ma zai yi kaga an abin nan to wajibi ne a dakatar da wannan malami daga bada fatawa daga makarantarwa saboda zai halaka mutane wannan shi ne ka'ida a musulunci Allah ya sa mu dace kuma Allah ya shiryar da mu Allah ya ba mu ikon aikata daidai a duk lokacin da muke gudanar da al'amari na addininmu kuma ya sa mu yi shi domin sa kuma ya karba mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum